Haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan Benin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsin rana Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin ina za mu je na Hadiza Kyari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. Sai kuma mamacin shirin ciwon mace, shirin da ke haɗa kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum. Za mu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta sakonnin da kuke aiko mana a wayar tarho. Amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya yau ranar Asabar 8 ga watan Fabrairun shekarar 2020 ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Amurka ta ce tana ta yin hardala miliyan 100 ga China da sauran kasashen da annobar coronavirus ta shafa domin shawo kan yaduwar cutar. A daidai lokacin da yawan mutanen da cutar ta kashe a China ya cira zuwa 722. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ne ya sanar da hakan jiya Juma'a. Yana cewa wannan sadaukarwa tare da tallafin miliyoyin daloli kamfanonin Amurka masu zaman kansu suka yi ya nuna yadda Amurka ke matukar jagorantar yaki da wannan annoba. Da safiyar jiya Juma'a, shugaban Amurka Donald Trump ya yaba kokarin shugaban kasar China Xi Jinping wajen yaki da cutar murar coronavirus a daidai lokacin da shi ke fuskantar suka a cikin kasar biyo bayan mutuwar likitan da ya fara gargadi akan barkewar cutar. Jiya Juma'a, gwamnatin shugaba Donald Trump ta cire Lieutenant Colonel Alexander Vindman daga mukaminsa a fadar White House na babban masani kan harkokin kasar Ukraine bayan da ya bayar da bayanai da suka yi illa ga shugaba Trump lokacin binciken tsige shi da aka yi a cewar lauyansa. An fitar da Vindman daga fadar White House inda ya aiki da kwamitin tsaron kasa na NSCEC a cewar lauyansa David Freshman a wata sanarwa da ya fitar. Ya kara da cewa sallamar Vindman da aka yi ramuwar gayya ce kan bahasin da ya bayar. Tun watan Nuwamba ne Vindman ya bayar da shaida gaban 'yan majalisun wakilai a binciken tsige Trump da aka yi, inda ya ce Trump ya gabatar da wata bukatar da ba ta dace ba a wayar da shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky a watan Yuli. Wannan kiran wayar ne ya haddasa bincike kan shugaban kasar. Yan jam'iyyar Democrat masu fatan shiga fadar White House Bernie Sanders da Pete Buttigieg na kankankan a ƙuri'ar jin ra'ayin gabanin zaben fidda ɗan takara da za a yi nan gaba. Sun kuma kara a wata muhawara da aka yi jiya Juma'a akan hanyar jam'iyyar za ta bi domin ganin ta kayar da shugaban ƙasa Donald Trump. Buttigieg, tsohon magajin garin South Bend na jihar Indiana wanda ke sabon shiga ne a fagen siyasa, ganin shekarunsa 38 kawai, ya kare kansa daga zargin cewa ba shi da gogewa. Ya kuma nema Amurkawa da su zaɓi ɗan takara wanda zai bar siyasar baya a baya. Sanders mai shekaru 78 mai sassaucin ra'ayi yana yi wa Buttigieg kallon babban mai ƙalubalantarsa. Yana ta auna matashin abokin karawarsa da caccaka a wajen muhawarar da aka yi a birnin New Hampshire. Muhawarar da aka yi a birnin wato yana mai zargin kasancewar shi ɗan kanzagin manyan 'yan kasuwa ne. To, labaran duniya na zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Juma'a, ƙasar Botswana ta bayar da damar farautar giwaye a karon farko tun bayan da aka ɗage dokar hana farautar su tsawon shekaru 5. Sai dai masu kare namun daji sun soki wannan mataki, amma hukumomi na cewa yin hakan zai taimaka wa al'ummomin wurin. Botswana ita ce ta fi kowace ƙasa a duniya yawan giwaye, wanda yanzu haka take da sama da 130,000. Kare yawan da giwayen suka yi yasa gwamnati ta ɗage dokar hana farautarsu ta tsawon shekaru 5 a watan Mayun da ya gabata. Cikin wannan makon, jami'ai suka sayar da lasisi iri 7 na izinin farautar giwayen. Kowanne daga cikin lasisin ya ba wanda ya saya izinin kashe giwaye har 10 a tsawon lokacin farautar shekara 2020, wanda za ta fara daga watan Afrilu zuwa Satumba. Sai dai ba a bar manema labarai sun shaidi yadda aka sayar da lasisin farautar ba. amma ɗaya daga cikin waɗanda suka sayar da lasisin ya faɗa wa murya Amurka cewa an samu dala 250,000 a sayar da lasisin da aka yi. Tsarin kiwon lafiya ƙasar Koriya ta Arewa dai zai iya tunkara munanan cututtuka masu yaduwa irin su coronavirus ba. An tsara shi ne ta yadda zai amfani manyan jami'an gwamnatin ƙasar, kuma ba a wadata tsarin da kayan aikin ta yadda zai amfani sauran 'yan ƙasar ba, a cewa wani tsohon likitan Koriya ta Arewa. Choyun ɗan ƙasar Koriya ta Arewa ne da ya yi gudun hijira, yanzu haka yake farfesa a cikin bincike ta jami'ar Koriya a birnin Seoul. Ya ce Koriya ta Arewa tana cikin matuƙar damuwa kan cutar coronavirus saboda tsarin kiwon lafiyar ba shi da inganci.
Labaran duniya kenan kuka saurara, yanzu kuma ga Hadiza Kyari da shirin Ina za mu je.
Saurare, barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin Ina za mu je matasa na wannan mako. Shirin Ina za mu je shiri ne da ke zuwa muku a duk ranar Asabar a shirinmu na hantsi, wanda ke duba batutuwa da suka shafi rayuwar yara matasa waɗanda su ne manyan gobe, domin duba rayuwarsu musamman ta fannin yadda za su ci gaba a rayuwarsu tare da neman maslaha ga matsalolin da suke fuskanta. A wannan mako kuma za mu yi dubi ne kan ire-iren abubuwan da ke faruwa da auren zamani, wanda a yanzu matasa mata suka ɗauki wani sabon salo na kisan mazajensu, ko saboda kishi, shaye-shaye, ko kuma dai wasu dalilai daban-daban. Don haka ne ya sa muka tattauna da wasu iyaye game da mahimmancin tarbiyyatar da matasa, musamman ma a lokacin da za su yi aure. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. Sunana Hadiza Kyari. Kuka ji a farkon shirin namu na wannan makon, za mu yi dubi ne kan batun ɗabi'ar da matasa ma'aurata suka ɗauka a wannan zamani, wacce har takan kai ga kisa domin tsananin kishi, ko kuma dai wasu dalilai daban-daban da ba su taka ƙara sun karya ba, abinda ma yanzu haka ke son ya zama ruwan dare, musamman ma a arewacin Najeriya, kamar yadda za mu duba a shirin namu na yau. Sai ku biyo mu a cikin shirin. Za mu fara ne da hirar da wakiliyarmu Madina Dauda daga Abuja ta yi da wasu iyaye mata akan wannan batun.
Sunana Hajiya Salamatu Ahmed Raki. Farko abin da yake jawo irin wannan dama shi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa in za ku nema wa ayayenku iyaye mata, ku nema musu iyaye mata nagari. Raino na iyaye mata ne kashi 70. In ayaya suka lalace ko mazaje ne suka danganta laifi uwa. In ayaya suka yi kyau uba sai ya ce nashi ne. Amma in suka ɓaci uwa ce. Mu mata mu sa ayayenmu a gaba kullum muna gaya musu Allah ya ce, Annabi ya ce, muna ce musu abu kaza haramun ne, abu kaza halak ne, kiran da nake yi. Iyaye mata mu tarbiyyatar da kanmu, in za mu aurar da 'ya'yanmu matan ko mazan, mu gaya musu auren nan ibada ce. Kar mu gwada musu leja ne na rayuwa, ibada ce. Mu gwada musu rukunnan auren. Matar a gwada mata mijin nan in yace yi bari ya bari. Kar su bari suna kallon surace-surracen wayoyin 'yan uwansu. Mu mata muna da rauni. Wata mata tana shiga waya in ta ga abu so sensitive to her life. Lokacin da shedan zai zo ya dauke imaninta ta aikata wannan abu ba a sani ba. A kula. Su maza su ji tsoron Allah. Duk wani abu da suke yi a waje, in kaga kai ba za ka iya kare mutuncin matar ka ba. Different things a cikin wannan waya yana cikin abubuwan da zai kawo mana tarbiyyar mazan da matan yayi kyau. Amma tsoron Allah shine farko. A gaya musu cewa Allah nan zai hukunci duk wanda ya kashe wani. A ta tsoratar da su.
Sunana Juliana Victor Liman. Wannan irin abin idan ya faru haka, abin da mutum zai fara tunani shine wani irin gida ne wannan yarinyar ta fito. Wani irin tarbiyya ne aka yi mata gida kamin ta yi aure? Wani irin kawaye ne, wani irin mutane ne ta yi tafiya da su kamin ta yi aure? A lokacin da take tashiwa kamar irin budurwanta, mamanta ta zauna da ita ta yi mata magana, ta yi mata gargadi batun a ce kamar da mai kyau da mara kyau kuwa. Ɗan da mu mata mun tashi da inda aka yi mana tarbiyya ba shine yanzu ɗan matan zamani suke da shi ba. Ka ga yarinya yanzu kana magana sa ce mata muka computer age. Yarinya za ta yi magana tafi uwa, kana ce A ana ce B, kana ce daya ana ce biyu. Yarinya ta tashi da wannan irin halin har ta kai gidan mijinta, to bata saurare iyayenta ba. kamar wanda sun je makarantar bodi nan in sun dawo ba za ka san irin halayen da sun je sun koya a can ba ka ga sun zo da wani irin hali kana tambaya yaro ka ce mishi je wannan ka ce wai senior age kana tambaya ka ce wai ai na huce wannan lokacin wani zai dauki cewa ya so yana son yaron shi bai so bai ma yaron shi duka bai so ya taba yaron shi din bai sa abin da zai taba yaron ka ga ka sa yaro a cikin wannan hanya kana lalace shi ne yaro ya yi abin da ba shi da kyau ka kira shi ka ja mishi kunne kamar inda kika ga mun cewa wata ta dauki wuka ta yanka mijinta irin su ne ba su abin tarbiyyar iyayen su daga gida amma kaga wanda in ya saurari iyayen shi to ka ga zauna shekaru da shekaru ko suna da damuwa da mai gidan ma ba za ka taba sani ba ko suna da damuwa da iyali mai gidan ma ba za ka taba sani ba
na kuma tuntubi wata matashiya wato Fa'ika Nasira Abuja domin mu duba yadda take kallon wannan batun
eh to ni a gani na matsalan da yake jawo wannan abubuwan shine ba ma fada wa kanmu gaskiya ta fannin muna son komai ya zamo nan kuma ba komai bane ya kamata a ce dole ne sai mu kadai bane muke da shi ba namiji a musulunci addini ta yarda ya auri mata har hudu sannan tace idan har ba zai yi adalci ba to ya auri daya kuma mun manta da wannan fannin ta addini mun dauki kishi na rashin hankali mun daura wa kanmu muna ganin ai mijinmu ne ba mu yadda yi mu'amala da wata mace ba har ya kai ga ma ya kawo ta cikin gida a matsayin matar shi ta biyu ko ta uku ko ta hudu sa'annan kuma akwai rashin tarbiya yana kawo wannan wato matsalan inda idan yarinya har ba ta samu tarbiya mai kyau ba ta tashi ne watakila a gidansu ta ga ana yin haka ta ga mahaifiyarta tana haka ma mahaifinta to ita ma sai ta dauki wannan dabi'ar tana ganin a idan ta shiga cikin gidan mijinta ita ke da iko da shi ita ce za ta tsara mishi abubuwan da zai yi saboda nata jin dadin ba jin dadin shi ba wannan ake samun matsala
kuma sauraro ana maka kawo karshen shirin na ina zamu je matasa na wannan mako idan Allah ya kai mu wani jiko zamu ci gaba da shirin inda zamu ji daga hukumomi da kuma masana game da hukuncin kucin da ke tattare da wannan mummunar dabi'u ta kisa tsakanin ma'aurata yanzu a madadin ita Madina Dauda sai kuma Julie Leathers Gresham da ta hada mana shirin ni Hadiza Kyari ke cewa mu kasance lafiya
gaida Hadiza har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC to yanzu kuma ga Aisha Mu'azu da shirin ya mace
jama'a assalamu alaikum barkanku da sake kasancewa da mu a cikin shirin ciwon ya mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sunana Aisha Mu'azu Wani al'amari da ya faru a makon jiya kuma ya dau hankalin jama'a shine batun yankewa Maryam Sanda hukuncin kisa bisa rataya. Wannan shine akalar shirin namu a yau. Mun karɓi bakoncin wasu mata biyu. Bari mu fara da ke Malama Rabi.
A yanda nake gani ya sa Maryam hatta aikata wannan kishi. Kishi babban abu ne in aka ce kishi. To kankat kenan karshe kenan kuma mu mata mun dauki kishi kamar hauka
malama zakiya
ni gaskiya da ni ma ni abin da zan iya faɗi kenan zan yi cewa da kishi sannan da rashin hakuri da jinyo ta haka fada da cikin wannan hali ne kuma da kuma rashin wanda zai ba ta shawara ne mata nasiha akan abin da halin da take ciki
saboda ta riga ta aikata abin da zuciyarta ta bata ta aikata a lokacin ba za ta saurari kowane ne ya ba ta wannan shawarar ba
kai kina maganar ka ba ta aikata da a ce ta nemi shawara ko ta zauna ta yi tunani shin in na aikata wannan abin me zai faru da ni
ya hakuri amma zan dan sako wani abu ai maganar ta zauna ta yi tunani duk ba ta taso ba saboda a wannan lokacin idan ta arfe yake ba ta ji ba ta zani
ya dace mata su rika irin wannan kishi
gaskiya mata bai kamata su dinga wannan kazantacciyar kishin ba saboda bai dace ba ki kokari su dinga controlling kansu ya zama na sun zauna su yi tunani aikin da na sani baya da dadi ba daidai bane mata su dau mugun hukunci a hannun su wanda za su dawo daga karshe suna da na sani
zakiya
to ni ma da abin da zan kara akai abin da ta faɗa haka yake ya kamata da abin da za su yi su duba su gani su yi haƙuri karshe idan mace kai ma ta tada hankalinta akan yin wannan abin sai ta zo karshe tana ji tana gani ko da ranta ko ba ranta kuma a zo a yi abin. Ya kamata ta fara tabbatar da cewa in abin haka ne ko ko ba haka ba ne ba. Sai ta nemi zauna da shi. Sannan yawanci abin da yake ma janyo haka mu mata rashin haƙurinmu sannan da bincike ka dinga yawan bincike ka bincika wayan miji. Idan har mace za ta yi wannan ta ɗauke kanta daga kan duk wani abu da yake yi za ta zauna lafiya.
Malama Rabi.
Na farko dai ma zargi kwata-kwata ma baya cikin addini kuma zargi in har akwai zargi a aure ma auren nan zai tafiya smoothly. Sannan na biyu kina zaune da mijinki kina zargin yana neman wata a waje me ya kamata wani mataki ya kamata ki ɗauka. Maganar bincike sai ki je ki binciko ma kanki abin da zai hana ki bacci. The first thing shi ne zaune da mijinki kun yi aure ne bisa amana. Kun yi aure ne akan za ki riƙe mishi amana zai riƙe miki amana. Duk da wani namijin ma in ka tunkare shi da magana zai iya ƙaryatawa ya ce ba haka ba ne ko ya miki ƙarya ko ko baya son ya ɓata miki rai. To amma fa na ɗaya. Mu mata sai mun makan mu tunani mun makan mu faɗa cewa miji mu ba mu kaɗai muke da shi ba. Allah ma ya ce namiji ya auri mata huɗu. To idan muka samu ranmu wannan mu kaɗai za mu zauna da shi ciki akwai babban matsala akwai ƙalubale a gabanmu. In mun hana shi ya kawo ciki to zai nema waje.
Idan har aka ce da gaske tsakani da Allah ciwonki nawa ne. Idan kika san cewa mijinki yana neman wata ya kamata ma ki kushe ne da farko?
Malama Aisha gaskiya magana da zan ga miki shine muna da individual difference ma'ana tunani wata fa kishin nan ya fi na wata wata fa so take ita fa mijin nan nata ne ita kai ba tare da ta yi sharing da wata waje ba.
Haka.
To amma in aka dawo ciwon ƴa mace ne bai kamata a ce mijinki yana neman wata waje ki kushe ta ba. Sani da Allah nake faɗan shi saboda in kika duba kika hanga in baki haihu ba kina da ƴaƴan ƴan uwa ba za ki so wani ya je ya yaudare su ko ya tsaya yana ɓata musu lokaci ba tare da auren su zai yi ba. To in kika wannan tunanin kika sa ranki a cikin ruwan sanyi to sai ki bashi wannan shawara amma da wahala da zafi amma sai ka dinga zuciyarka.
Gaskiya abin da malama ya bi ta faɗa ni ma gaskiya ina kan shi cikin yana yin addu'a kan cewa Allah Ubangiji ya haɗa kansu ko ya ba su zaman lafiya tsakanin su komai zai daidaita akan bayyani wata a waje wani ya kawo mata cikin gida. Ta idan kana tunanin kai wani ba zai je inda kake ba ke kai kuma nata kana so zai je inda wani yake kuma kana son a kyautata masa.
Ta yi da na sani da idan da ba ta yi da na sani ba da gangan ta yi za ta bar duk wani evidence da zai kama ta cewa duk mudin ta yi wannan amma da hankalinta ya dawo sai ta ga abin da ta yi ba ta kyauta ba sai ta yi kokari duk wata shaida wadda za ta fito da shi a kama ta da laifin ta yi kokarin kawar da ita. To kin ga ko a nan wurin zuciya ta kai ta ga halaka.
Gashi a daidai lokacin da ake yankewa ita Maryam hukunci wata matashiya ita ma ta aikata kwatankwacin irin wani.
Kamar da yadda gaskiya muke magana kuma za mu ƙara cewa shine mu mata muna ɗaukar hukunci a kanmu. Shin waccan da ta daɗa ma mijinta wuƙa har lahira ƴar malumfashi an yi bincike ne mijinta ya mata har ya kaita ga wannan? Sannan na biyu kamar yadda na gaya miki muna da individual difference kowanne da irin halin shi kuma kowanne da irin kishin shi.
Wani irin tarbiyya ya kamata mata su yi koyi da shi?
Abin da zan ce aiki mata su gaje su koma makaranta su nemi ilimi a ilimi na addini za su ga irin rayuwa da bazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi da iyalansa da irin kishin da matansu suka nuna.
Ya kamata a yi kira ga mata don Allah don Annabi ta aje wannan kishi yayi ya zama abin da ya zama ya ma wuce kishi. Ya za ka nemi ran mutumin da kake zaune da shi ya baka ci ya baka sha ya baka sutura ya kula da kai ya kare ka kuma daga ƙarshe shi ne za ka gani a ƙasa ka daɓa mishi wuka. To ai abin ya kai wani mataki.
Zakiya kina da abin da za ki ɗaura a kai?
Kuma ni abin da da zan kara fada a kan shi ne in dai har za mu rage wannan cikin komai zai daidaita duk abin da muke tunani kan cewa ko za a kwace miji ko menene duk ba haka bane ba idan har muka san yadda za mu tafiyar da rayuwar mu ta gida mu zauna lafiya da abokanan zaman mu duk komai zai zama ya wuce babu
yanzu bari muku tambaya daya kun tausaya wa Maryam Sanda idan kun tausaya mata me yasa
ta yi nadama aikata abinda ta aikata ta yi kuka ta yi kururuwa ta kira Allah na tausaya mata amma dan rashin kyauta bata kyauta ba amma ciwon yamace ya yamace ne Allah ya yi mu da tausayi da jin kai
zakiya
don wannan mummunar kaddara
eh
na tausaya mata saboda halin da take cikin ta abin tausayi Jadi fashion Allah Ubangiji ya yi mata rahama ne ya ce mata ta kula da ya kabbe ta kuma nadama da kai har cikin ranta sai nadama
kuna gani akwai rawar da iyaye mata za su iya takawa a irin wannan hali na ƴaƴan su
iyaye su suke taka babban rawa a cikin al'umma saboda uwa ita take tare da ƴaƴa ita za ta fahimci yaya halin ake yake duk da idan ƴaƴa suka fara girma a zamanin yanzu kafin su kan canja halayya amma kuma duk da haka uwa in ta lura ta tsaya ta ce sai za ta gane cewa ƴaƴa ta faɗa cikin wani yanayi sannan kuma muna koyi ne wasu abubuwan muna koya ne daga gurin iyayenmu shawara da nake bada shi ne iyaye su ƙara matsuwa da ƴaƴansu kusa da su shine duk wani abu da yake damunta ya zamana ta zauna da mahaifiyarta ta don duk duniya baka da mahaifi baka da kamar shi kuma duk duniya shi ne zai iya rufa maka asiri kuma uwar ya zamana ta zama mai adalci da kuma duba su ma wasu ƴaƴan wasu ne ake son kai a wurin a mama mijina na ina zargin shi yana neman wata a waje kai ni na son kai a aiki kike ko a mishi kaza a'a
masu iya magana dai sukan ce ka tana tare da mata ita Maryam Sanda yanzu ta san hukumarta amma a halin yanzu mata nawa ne a cikin al'umma suke da zuciya irin wannan ko kuma za su iya aikata irin wannan laifi kuma sauraro iya abin da lokaci ya bamu damar kanmu kenan a cikin shirin namu na wannan mako sai kuma makon gobe idan Allah ne kowa mai kuma ya bamu iko mu sake dawowa da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka har shirin ya zo a gare ku musamman ma bakin namu sai Salamun Abu wanda ya haɗa mana shirin ni Aisha Mu'azu take muku fatan huta lafiya
sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayi da kuka aiko mana ta wayar tarho
Assalamu alaikum sashin Hausa sunana Muhammad Awal Dukawa daga Rariya zan bayyana ra'ayina ne yau game da taron ɗin majalisa suka kira hukumar sojoji ta Najeriya kuma a wannan taro an waɗansu rahotanni sun ce sun bayyana cewa su sojojin suna maganar cewa akwai rashin makamai da ke tattare da su to abin da yi hakika akwai abin dubawa kuma akwai abin mamaki a ciki ya kasance cewa kamar hukumar sojoji ta Najeriya da irin kuɗin da ake wari wa tsaro ake wari wa sojoji kuma har yanzu idan ka duba sojojinmu ba irin bindigar da suke rikewa sai AK-47 wadda take a ƙarshen turawa wannan bindigar ta zama tana gidan tarihi ne
assalamu alaikum sashen Hausa Radio America sunana Bishir Baka auren auta ƴan albasuka tsana taranci a Najeriya hakikan gaskiya na ba mu sai da Najeriya da ƴan sanda dukkan ma'aikatan Najeriya irin kokarin da suka na kai harin nan na kashe sojoji jami'an da aka na boko haram musan 250 wannan abin ya ba ne kuma abin da kamar tun farko ake an doka kenan saboda duk abin da ya aina gwamnati na sasanci da abin nan an yi to tun da kuka nan sun tsaya kun ba hin karin gwamnati ba dama abin da gwamnati kamata ta ce ta yi kenan kamar irin kalaman da gwamnati Kaduna sai an gama sashi Hausa na Radio America da kuke ba mu dama muna haɗa harkacin bikin mu a wannan rediyon
Assalamu alaikum sashi Hausa na Murya Amurka mai magana Alhaji Musa Amurka suwa da mutumin Najeriya ina kira ga dai mutum ba wani cigaba da wani karin gurin da kan jama'a Amurka bayan bakin gini ba wani cigaba da kama Amurka bayan bala'i da yaki da matsuwa a duniya baki daya don haka ku ba ma fata ka ci zaɓe saboda ba wani auki gaba mu za a kawo wa bayan kiyaye da musulmi a duniya baki daya abin da ya daidai wanda aka samu ko da shi kirista ne ko ku ko da shi ya bari ne ya kawo zaman lafiya a samu a zauna lafiya a duniya. Zaman lafiya da lalle na umarni Allah ne, amma shi ma shugaba idan yana son zaman lafiya a duniya sai ya dinga sa ana fasadi da ta'addanci da kashe mutane da makamai da bakin da kullukan da a zauna lafiya kowa ya tsaye addininsa. Ina ga ta Allah kuma zaman lafiya a duniya baki daya.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana Alhaji Audu mai zo da Kampala mana madorin jihar Jigawa Najeriya. Ra'ayina da zan bayyana a yau shi ne game da al'ummar Najeriya waɗanda suke cewa shugaban ƙasar jihar Muhammadu Buhari ya gaza game da samar da tsaro a lokacin Najeriya. To hakika mai girman shugaban ƙasa ya yi iya ƙoƙarinsa domin harkar tsaro ta samu, kuma ko ba komai harkar tsaron ta sami idan ka tuna da abubuwan da suka faru a baya a 2014.
Assalamu alaikum, mai magana Alhaji Hayatu mazaunin Bayelsa kwata gada lokar ganin miri an kufi sanin sako na amin tambo sun bacci ka kai farka dan lokar ganin din gada. Wallahi kallakawa ba su bacci yau in kana da dabba ko wace iriyo ba mutum ba shi kwana sai dai in ya sa cikin daki. Wallahi barayi sun sha mai ne ukar ganin din gada kai kuma barayin go wallahi kowa ya san su daga sarakuna haddasa uwayen ƙasa gada kowa ya san su. Wallahi yaran ga an nufi ta ɗaukan mataki sai yau jakin da za ka ɗaukan ruwa ba su bari, kwannan ɗakin yara ba su bari. Allah ka kawo musu sauƙi lokar gama ɗin gada.
Ra'ayoyin ku masu saurare, wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sannan masu sauraron mu ta na'urar intanet za su iya kama mu a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri wanda zai zo muku da ƙarfe 4 na rana agogon Najeriya, Nijar da Kamaru ƙarfe 3 agogon Ghana. Sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku na Ibrahim Ka'almasi Garba da zai zo muku a shirin yamma. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da ya hada shiri da bada umarni, alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.
da VOA Africa.